Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu tare da Nazir Ahmed Hausawa daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku, muna da rahoto kan yadda hare-haren kungiyar Boko Haram ke shafar ƙananan yara. Idan muka bude layuka kuma, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani sun dace a ɗauka domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankali da ake fuskanta tsakanin al'umma, musamman arewacin Najeriya. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka. A yau Laraba, ake sarar Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a kan zaben Rex Tillerson a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Hakan na faruwa ne yayin da ake kai ruwa rana tsakanin 'yan Republican da 'yan Democrat game da umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na haramtawa matafiya daga ƙasashe 7 masu rinjayen musulmi shiga Amurka. Ana sarar kuma za a amince da Tillerson, wanda shi ne tsohon shugaban kamfanin mai na Exxon Mobil. Masu lura da al'amuran sun kuma ce zai fuskanci matsaloli da dama a sassa daban-daban na duniya, ciki har da yakin basasan Siriya da kokarin gina makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi, da kuma irin kutsowar da China da Rasha ke yi a harkokin duniya. A matsayinsa na babban jami'in diplomasiyar Amurka, har ila yau ana ganin Tillerson zai fuskanci kalubalen hulɗa da kasashen waje da suka hada da ta jijiyar wuya da ake samu tsakanin Amurka da Mexico kan batun gina katanga akan iyakar kasashen biyu, sannan da batun haramtawa 'yan gudun hijira shiga Amurka na tsawon watanni hudu. Babban sakantaren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, yana kira ga shugaba Amurka Donald Trump da ya dage umarnin da ya saka wa hannu na haramtawa 'yan gudun hijirar Siriya shiga Amurka da kuma wucin gadin tsawwalawa baƙin haure daga ƙasashe 7. Wasu na ganin Guterres tsohon firaministan ƙasar Portugal kuma tsohon shugaban kungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya daga shekarar 2005 zuwa shekara ta 2015 ya ja kafa kafin ya yi Allah wadai da abin da masu bashin baki suke wa kallon haramtawar an yi ta ne kai tsaye akan musulmai baƙin haure a Amurka. Guterres ya karbi ragamar Majalisar Ɗinkin Duniya wata ɗaya da ya gabata, sannan ya fuskanci rahotannin da ke nuna cewa Amurka za ta rage gudunmawarta ga Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda ta janye daga yarjejeniyar canjin yanayi mai matukar amfani. A yau Laraba, ya tabbatar da cewa ya yarda matakin da Amurka ta ɗauka ya sabawa doka da aƙidarmu da manufa. Wasannan ya ƙara da cewa wannan lokaci da muke ciki na fama da ayyukan ta'addanci masu sarƙaƙiya a duniya, zai yi wuya wannan matakin ya iya kare hare-haren 'yan ta'adda. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila da kuma jami'an 'yan sanda sun haɗu a yau Laraba a yamma da kogin Jordan domin kaddamar da korar wasu iyalai 50 da har yanzu suke zaune ba bisa ka'ida ba a yankin. Jami'an sojojin sun baiwa mutanen umarnin su bar Amona, wanda babbar kotun Isra'ila ta yanke hukunci a shekarar 2014 cewar an yi gine-gine a wurin da yake mallakin Falasɗinawa mai zaman kansa, sannan dole a ruguje shi. Da yawa daga cikin mutanen sun yi kokarin bijirewa dokar ta hanyar kunna wuta da jifa da duwatsu ga 'yan sanda da kuma toshe hanyoyin shiga wurin da manyan duwatsu. Wannan umarni na zuwa ne yayin da Isra'ila ta ba da izinin gina gidaje 3,000 na mazauna a wani sabon wuri a gabar yamma da kogin Jordan. A jiya Talata, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce Firaminista Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaro Avigdor Lieberman suka amince da yin waɗannan sabbin gine-gine. Sama da makonni 7 kaɗan bayan Amurka ta shiga cikin yakin duniya na biyu kai tsaye a gajeren zango, ta yaɗa labarai na tsawon minti 15 zuwa ƙasar Jamus daga wani ƙaramin ɗakin yaɗa labarai da ke New York a ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 1942. An gabatar da shirin farko ne da waƙar taken ƙaunar ƙasa mai suna The Battle Hymn of the Republic, sannan muryar mai gabatarwa William Harlan aka ji ta tana cewa mun kawo muku muryoyi daga Amurka a yau, da kuma kowace rana za mu yi muku magana akan Amurka da kuma yaƙi. labaran za su iya yi mana dadi, labaran za su iya zama marasa dadi, ko akasin hakan. Amma dole mu faɗa muku gaskiya. Wannan shine yaɗa labarai na farko wanda a yau shekara 75 kenan, inda yanzu ake da helkwata a birnin Washington na muryar Amurka. A ƙarshen yaƙin muryar Amurka ta ci gaba da watsa labarai cikin harsuna 40 da shirye-shiryen da suka hada da kaɗe-kaɗe da labarai da kuma muƙaloli. Tun kuma daga wannan lokaci muryar Amurka ta faɗaɗa zuwa kafar yaɗa labarai a matakai daban-daban da shirye-shirye a harsuna 47 da ake gabatarwa ta kafar rediyo da kuma talabijin da na'urorin tafi da gidanka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗi da cewa miliyoyin kananan yara da ke ƙasashen da ake fama da tashe-tashen hankali suna fuskantar barazanar mutuwa sabili da matsanancin ƙarancin abinci mai gina jiki. Ta dalilin haka, asusun ya ƙaddamar da gidauniyar neman tallafin kuɗi da nufin tallafawa mutane da asusun ya yi ƙiyasin cewa sun kai miliyan 88 fiye da rabinsu kuma ƙananan yara da suka haɗa da yaran da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda ake fama da tashe-tashen hankali ko kuma hare-haren kungiyar Boko Haram. Ga Abdulwahab Muhammad da ci gaban rahoton.
A dangane da hakan ne sai na ziyarci ofishin asusun kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da jihohi 6 na arewacin Najeriya, inda jami'in hulɗa da jama'a Mr. Samuel Kalu ya mini bayani irin shirin da suke da shi a yankin arewa maso gabas.
One of the things that is being done is that these children are screened to determine which one of them are severely malnourished.
Musa Samuel Kalu ya ce abu na farko da suke gudanarwa shine za a tantance yara da suke da matsanancin rashin isasshen abinci mai gina jiki, a bayan haka sai a rinka ciyar da su abinci masu gina jiki. A dangane da shirin bada agaji na gaggawa, ya ce asusun tana buƙatar dalar Amurka miliyan 147 don takalar matsalar ƙarancin abinci masu gina jiki wa yara. Daga bisani na tuntuɓi Hajiya Amina Bala Jibrin, masaniya kan irin nau'in abinci masu gina jiki.
Ta gani ɗaya tukuna ya kamata a samu wadataccen abinci na gina jiki, wato wadda ake samun su a cikin protein ake ce masa. Wannan protein din shi kuma ya kasu kashi biyu, wato akwai wadda ake samu a cikin dabbobi, wato da kuma wadda ake samu a tsire-tsire. Wadda ake samu a cikin dabbobi kifi, nama, kwai da dai sauransu, na tsire-tsire kuma kaman su wake, su gujiya, su gyaɗa, duk waɗannan abubuwan ya kamata a samu a wadace. In ma a ce za su ci abinci, a ce wake ko da ba a samu na ba, ya zamana sun samu waken nan an sa kuma ganye a ciki, don ganyayyaki yana kawo sinadarin nan da yake kare mutane daga kamuwa da cututtuka.
Hai la yau na ziyarci 'yan gudun hijira domin sanin matsalar da suke fuskanta, musamman na ƙarancin abincin yara.
Daga jiha daban-daban, wasu daga Yobe, wasu daga Borno, wasu daga Adamawa, wasu daga Taraba. Tumuni muka haɗu a nan, mata ne da yara. Mu zaman muna nan yan gudun hijira a Bauchi, sun tuna da mu da abinci. Wallahi gaskiya muna jin daɗi a yadda muka ga wannan abinci ne. Yadda Zaraba yanzu ko a cokali-cokali za mu je anguwa-anguwa, tun da muna nan da yawa, mutane kusan 40,000 a kan abu ɗaya kamar haka.
Na je Zara Umaru, na fito daga jihar Borno ta ƙaramar hukumar Baza local government. Mun zo nan da yara wajen sama da 13 muna nan.
Gashi kina nan Bauchi wajen shekara biyu, ya rayuwa take gudana?
To rayuwa dai gashi nan ga yanda abu ya tabarbare, ƙarancin abinci da kuma wai karyewar arzikin da ake fada, mun fuskanci matsaloli da yawa. Mu mata muna da yara, ga yara muna fama da wahala sosai. Wani lokaci har za mu kwana mu wuni da yara ba abincin da za su ci. Ba mu da yara na guda 8 ne, na kisha ta guda 5.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kafin buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Jirjiya yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla kai tsaye muna tare da wani daga jihar Kaduna. To kana Kaduna, wanne mataki kake gani za a iya dauka na shawo kan tashe-tashen hankulan nan da ake fama da su a Kaduna da kuma waɗansu sassan arewacin Najeriya?
To Hajji Alheri, barka da warhaka.
Barka ka dai.
Kurtala kuma ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tare da Najeriya. To
Murtala kana tare da mu? Murtala lai to madalla
yawa ina jin ku.
Yawa to Murtala, bismillah. Murtala to bari mu koma Kaduna, har yanzu akwai wani abi salaya a Kaduna. Bauchi, akwai wani da ke bisa layi a Bauchi? Wa ke bisa layi Bauchi?
Kamala Isba, garamar hukumar Ganjo, jihar Bauchi, Najeriya.
To barka da warhaka, ya kake gani za a iya shawo kan matsalolin nan?
To wannan shawo kan matsalolin nan dai har ga Allah shine dai kowa ya kai zuciya ya kwantar da hankalinsa. Bisa ga sashen addinai guda biyu, da Kirista da Musulmai. Domin kwanakin baya na ji wani yana faɗa a kudancin Kaduna cewa kaza kaza wani shugaba bai dace a ce kamar wannan shugaban addini yana faɗa irin wannan maganganu haka ba.
To madalla, bari kuma mu tafi Nasarawa. Idan aka kira sai a nisanci rediyo ko kuma a kashe rediyon baki ɗaya saboda mu samu mu ji juna. Ina jin Nasarawa layinka ya tsinke. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake komawa Kaduna.
A tubu giran, barka da dare.
Barka ka dai, an wuni lafiya?
Alhamdulillah, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To ina ya kake gani za a shawo kan wannan matsala a Kaduna nan da kuma waɗansu ɓangarorin Najeriya?
To alhamdulillah, a tubu giran, idan muka ɗauki ita abubuwan da ke faruwa a jihar Kaduna, wannan tsohon abu ne wanda yake sama da shekara 30 ana wannan ta'addanci a kudancin Kaduna. Ni abin da nake dubawa shi wannan gwamna ke tsaya ya duba duk wanda aka kama da hannu, ko aiki ko daga Abuja yake, ko daga Ingila yake, ko daga Amerika, ko a cikin garin Kaduna, ko mai girman shi a hukunta shi. Dan idan ba a hukunta shi ba, inda za a samu cigaba akan wannan al'amari? Da aka fatan mu dai Allah ya sa duk wanda yake da hannu a wannan al'amari a hukunta shi, domin Kaduna zauna lafiya da Najeriya baki ɗaya. A Tigres ne muke fatan alkhairi, a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo na
gode. To Alhaji Musa Garo, alheri ya gaishe ka. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka sanar, yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke ya kamata a ɗauka domin shawo kan tashe-tashen hankula da ake fama da su a jihar Kaduna da kuma waɗansu ɓangarorin arewacin Najeriya. To har yanzu muna Kaduna, wake bisa layi a Kaduna?
Yawwa, alheri, Murtala ne ya samu dawowa.
Yawwa, to Murtala, barka da sake dawowa.
To madalla, abinda zan ce gaskiya Kaduna ita na sani, kudan aka haife ne komai. Ina wallahi dole ne mu haɗa kanmu, ba za mu taɓa rarraba junanmu a Kaduna ba. Kuma muna gaya wa mutanen da suke ta ƙoƙarin haɗa mu rikici, ko daga irawan addini suke sani cewa ba za su iya ba. Kuma za mu zo mu fahimci junanmu, mu kara zama lafiya yadda muka taso. Muna yara mai ta ziyarar juna, in Christmas ya zo ka je ziyara, an sallah zuwa kawo ma ziyara
don Allah ya sa da kanmu zai ci gaba da haduwa kuma su jagororin mu su tabbata abin da zasu shiga tsakani da Allah ganin sun hada kanmu don Allah da zamu dawo zaman mu yanda muke a da cikin insha Allah a tashi lafiya
to malam mutala mun gode da wannan gudunmawa to bari mu tafi Bauchi Bauchi wake bisa layi Bauchi wake
bisa ne dawo
a to malam Samaila Allah ya sa ka sake samun layin
Na sake samun ku. An tigira sun nima duke ban ne dan faɗa magana ba ke katse ni.
A'a ba ni na katse ka ba layi abun nan layin ka ne tsinke dai.
To abun nan nake so da shawarin da duk dai bai wuce dai kamar yadda dan uwa ne ya faɗa ba wato yana da kyau duk bangare guda biyun nan in aka samu mai laifi. Tsakani da Allah a duba a masa hukunci daidai da abin da ya kamata domin barin masu laifi shi yake kawo wannan abu ya ƙi shekara da shekaru. Don haka da fatan masu daman wannan abu su duba su gani don a ɗauki mataki yadda ya kamata.
To malam Samali da fatan hukumomi sun ji wannan shawara ta kaza kuma a ɗauki mataki domin ganin an shawo kan wannan matsala. Kamar yadda muka faɗa yau dai muna samun matsalar layi sabili da haka sai ku ci gaba da kwatantawa kamar yadda muka ce yau muna so mu ji ra'ayoyin ku ne kan matakan da kuke gani ya kamata dauka domin shawo kan matsaloli da ake fuskanta na tashe-tashen hankula da ake alakantawa da bambancin addini ko siyasa da dai sauransu da kuma waɗansu sassan arewacin Najeriya to kafin ku samu layi bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji Madalla akwai wanda yake bisa layi a kebe wake bisa layi
to na su mamma wanda ke bisa na siya kebe duru local government
yawa to malam Nasiru barka da samun wannan layi
eh layi na sai gaskiya a yau ba tare da ba san ko din jitsa na kashi ba
wato
na ji ku ne a
duk eh to wato muna so mu ji ra'ayinku ne kan matakan da kuke gani ya kamata a dauka domin shawo kan tashi-tashin hankula da ake fama da su da ake jibintawa ake dangantawa da bambancin addini ko aqida ko dai sauransu musamman arewacin Najeriya
wala kike nake ji
to malam Nasiru to bari mu nufi jigawa
yawa ai
wake bisa layi a jigawa
kuna magana da Yusuf Idris Sokowa daga Taurari Local Government
To Malam Yusuf barka da warhaka ina gudunmuwa ka ga shirin
Eh wannan shiri da aka yi yayi daidai dan maganar musulmi da kirista donar gungumu da ake yi tare hadin kai da an hada kai da duk haka ba ta faru ba a tsaya dai a zauna lafiya ya fi daidai
To madalla mun gode abinda lokaci kuma ya ba mu damar kawo muku kenan yau gobe ma rana ce dan Allah Ubangiji ya nuna mana zamu ba ku irin wannan dama da kuma fata zamu samu layi zai kyau gobe dan Allah Ubangiji ya nuna mana. To madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da
wasanni a takaice.
Wasan gaba na kamar wanda ya taba zama ga karin nahiyar Afirka Patrick Mboma ya gargadi gane cewa kada su yi kasa a guyuwa a shiri da suke yi na fafatawa da kasarsa ta Kamaru a wasan kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka a gobe Alhamis 2 ga watan Fabrairu. Da karin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2000 ya ce gane cewa wadda ake kyautar zato mai kaiwa wasan karshe ganin irin kwararru ƴan wasa da take da su, amma kuma ya gaggauta dora cewar Kamaru za ta iya zama wa Ghana babban barazana a wasan da za a yi gobe. Patrick Mboma ya ce ko shakka babu wasan ƴan Kamaru yana burge shi. Shi ko captain din Ghana Black Stars Asamoah Gyan ya ce kungiyar Ghana Black Stars tana da cikakken kwarin gwiwa cewar za ta doke Kamaru a wasan kusa da na ƙarshe da za a yi gobe Alhamis a birnin Franceville a ƙasar Gabon. Asamoah Gyan ya yi tsokaci akan rauni da yake fama da shi, inda ya ce yana samun sauki kuma zai mimmike jiki a yau Laraba. Ya ce abin da muke bukata shine nasara akan Kamaru wace ta lallasa kasar Senegal, wanda a da ake ganin Senegal din ce za ta doke ta. Captain na Ghana Black Stars ya ce lokaci yayi da za su dadata wa magoya bayan su rai, kuma wannan ne babban aiki da suka sa a gaba a cikin gasar cin kofin nahiyar African da ake gudanarwa a Gabon. A nasa bangare da yake hira da wata gidan talbijin Ghana, Andrew Didi Ayu ya ce wasan kusa da na karshe ba wata matsala bace gare su, sai dai daukar kofin shine abin da ke da muhimmanci a gare su. Dan wasan gaba na West Ham United ta kasar Ingila shine saka penalty a raga da yasa Ghana ta yi nasara da ci 2-1 akan kasar Congo a ranar Lahadi da ta gabata, wanda ya kaita ga wasan kusa da na karshen. Wannan wasan kusa da na karshe da Ghana za ta yi da Kamaru shine ya kai Ghana ga yin wasannin kusa da na karshe sau 6 a jere tun shekarar 2008, kuma daidai a yi yayi 5 a ciki. Daidai ya ce muna samun nasara a wannan gasar, kuma dole ne mu ƙara ƙaimi mu tabbatar da mun ɗauki wannan kofi a wannan shekarar. A wani gefe kuma hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta yi kira ga 'yan Najeriya cewar kada su razana ganin yadda Kamaru take wasa a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2017 da ake yi a ƙasar Gabon. Akwai babban karawa tsakanin Indomitable Lions ta Kamaru da kuma Super Eagles ta Najeriya a cikin watan Agustan wannan shekara a fafatawar samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 a Rasha. Kamaru da za ta kara da Ghana a wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka za ta raba rana da Najeriya, wanda za a yi a jihar Oyo Najeriya, sannan daga bisani a yi wasa na biyu a filin wasan Limbe a Kamaru. A halin yanzu dai Najeriya ce kan gaba a cikin rukuninta da Kamaru da maki 6, a yayin da Kamaru take da maki 2 kacal.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani harin da jiragen sama Amurka masu matuki da marasa matuki suka kai kwanan nan kan wani sansanin horas da mayaka a gundumar Idlib da ke Siriya ya yi sanadiyyar kashe mayakan kungiyar Al-Qaida fiye da 100. A cewar mai magana da yawun hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Navy Captain Jeff Davis. A wata sanarwa, Davis ya faɗi cewa tun kusan shekarar 2013 sansanin horas da mayakan Sheikh Suleiman yake aiki. Kawas da wannan sansanin ya kawo tsaiko a tsare-tsaren horaswar kungiyar, ya kuma karya gwiwar masu tsatsauran ra'ayin addini da kungiyoyin adawan Siriya kan shiga ko haɗa hannu da kungiyar Al-Qaida a fagen daga, a cewar Captain Davis. Tun daga ranar 1 ga watan Janairun da ya shige, hare-haren da Amurka ta kai sun kashe 'yan ta'addan Al-Qaida sama da 150, ciki har da Muhammad Habib Busadon Al-Tunis, mai kula da harkokin wajen kungiyar, wanda aka kashe ranar 17 ga watan Janairun da ya gabata. Shi ya jagoranci yaɗa tsauraran aƙidin addinin Islama da kuma harkokin wajen kungiyar, kuma yana da hannu a kitsa harin ta'addanci akan muradan ƙasashen yammacin duniya da kungiyar ta kan auna. Al-Tunis ya isa Siriya a shekarar 2014 bayan da ya kwashi shekaru da yawa a ƙasashen Turai da Gabas ta Tsakiya, inda ya kulla dangantaka da masu tsauraran aƙidin addini da yawa, a cewar sakataren yaɗa labaran hukumar tsaro ta Pentagon Peter Cook. Mutuwar dan ta'addan a cewar Mr. Cook za ta rage karfin shugabannin kungiyar da mayakan da suka kware wajen gudanar da ayyukansu a waje. Abdul Jalil Al-Muslimi shi kuma jagora ne a fannin kitsa har-haren ta'addanci a kasashen yammacin duniya. An kashe shi ranar 12 ga watan Janairu. Muslimi dan kasar Tunisia ne wanda kungiyar Taliban ta horas a cikin karshen shekara 1990. Lokacin da ya jagoranci wata tafiya da kungiyar ƴan ta'addan ta yi a cewar Sakatare Cook. Shi ma Muslimi yana da daddiya alaka da ƴan kungiyar Al-Qaida na waje. Zai wuya kungiyar ta samu wanda zai cike gurbin Muslimi a cewar Mr. Cook. Kuma Amurka za ta ci gaba da daukar matakan hana ƴan kungiyar samun mafaka a Siriya balle ma su samu damar kitsa kai hari kan Amurka ko kawayenta ko waɗanda suke aunawa. Waɗannan hare-haren da aka kai ba kakkautawa sun karya laggon kungiyar Al-Qaida sun kuma rage musu kuzari tare da haddasa rudani tsakanin shugabannin a cewar Captain Davis. Amurka za ta ci gaba da hurawa kungiyoyin ƴan ta'addan wuta har sai ta murkushe su a doron ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan mai sauraro yana da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa Editorials VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma a iya yin tsokaci da kuma karanta sharhin da muka gabatar na kwanan nan a adireshin VOA Editorials wato www.voanews.com/editorials.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A wani labari da ke zuwa da dumadumunsa na cewar da Majalisar Dattawan Amurka ta amince da zaɓin Rex Tillerson tsohon shugaban kamfanin mai na Exxon Mobil a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. An amince da zaɓin na Tillerson ne bayan takun saƙa da aka yi tsakanin 'yan jam'iyyar Republican da takwarorinsu na Democrat, waɗanda suka yi ta haifar da tsaiko a zaɓin na Tillerson. Uku kacal daga cikin 'yan majalisar Democrat da wani ɗan majalisa mai zaman kansa ne suka haɗa kai da 'yan Republican suka zaɓi Tillerson, wanda haka ta tabbatar mai da mukamin bayan da aka kada ƙuri'a. 'Yan majalisar Dattawa 56 suka zaɓe shi yayin da 43 suka nuna adawarsu bayan da aka kwashe makonni ana tantama kan alaƙar da ke tsakanin Tillerson da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Babban sakacare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres yana kira ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ya ɗage umarnin da ya saka wa hannu na haramtawa 'yan gudun hijirar Siriya shiga Amurka da kuma wucin gadin tsawwalawa bakin haure daga ƙasashe bakwai. Wasu na ganin Guterres tsohon firaministan ƙasar Portugal kuma tsohon shugaban ƙungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya daga shekarar 2005 zuwa 2015 ya ja ƙafa kafin ya yi Allah wadai da abin da masu fashin baki suke cewa kallon haramtawar an yi ta ne kai tsaye akan musulmai bakin aure.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Nazir Ahmed Hafsawa da ita Sa'ida da kuma injiniya mu Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya da alheri.